yanwa masu girma, muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, godiya mara iyaka, ya kuma su imani, ku ji tsoron Allah, matuƙa jin tsoro, ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu daga rai guda, shine annabi Adam alayhi salam. Ya kuma su imani, ku ji tsoron Allah, duk wanda zai magana yayi magana ta gaskiya, magana ta haƙiƙa, kuma ku san cewa babu lahiyayyen magana ingantacciya wadda babu shakku a ciki, kamar magana Allah da kuma magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata daga Imamu Ahmad, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Barra bin Azib radiyallahu ta'ala anhu, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, kulli ko kuma darmin imani, imanin kai zamanto a darme cikakke, babu abin da zai gilgiza shi ko kuma ya janye shi, shine ya zamanto kana so dan Allah, ka so dan uwanka musulmi dan Allah, kuma idan ka kishi, ka kishi dan Allah, koko ba musulmi bane ma ka so shi dan Allah, irin soyayya da musulunci ya ginda ya koyar, ko kuma idan ba musulmi bane, idan ka kishi, to ka kishi ne dan Allah, ba wani kabilanci ba ko dan garanci ko kuma wata maslaha, a'a dan Allah wannan abubuwa ya faru, ko soyayya ko kiyayya. Dan uwa masu girma, kusan cewa a cikin addinin musulunci akwai wani babban jigo wanda yake da girma, wanda kuma yana da alaka da imani kai tsaye. Duk mutumin da yake so imanin shi zamanto imani lahiyayye a matsayin shi na musulmi, ya zamanto musulmi wanda ya san inda aka sa gaba, wanda imanin shi zai amfane shi a gobe kiyama, to dole ya san wata gaba babba, wani jigo wanda ake cewa alwala wal bara. Idan aka ce alwala, shine ana nufi da shi soyayya da taimako. Wannan ana ma masu imani ne, duk mai imani to ya zama wajibi, ya zama dole ka so shi. Duk mai imani ya zama wajibi, ya zama dole ka taimaka mishi idan taimako ta kama, ka agaza mishi. Albara kuma shine barranta da duk abin da ke da alaka da kafirci da shirka da mushrikanci da kuma majusanci wanda ba su da addini. Waɗannan ba ƴan uwanka bane, ba masoyanka bane, bari ma dai ya kamata ka kisu a zuciyarka. Saboda me? Sun ki Allah, sun ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun ki addinin musulunci, to wannan shine kiyayya dan Allah. Amma ba dan ka tsane shi ba, ba dan wani abu ya hada ku ba, dan yaki Allah ka kishi, dan yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wanda yaki Allah kuma me abun so a gare shi, ko kuma wanda yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene abun so a gare shi? Shi yasa wasu daga cikin salaf, in ma ya ga wani gawa ta kahuri yakan kauda kai, a ce ka dan kalle shi man, ya ce mi zan kalla mutumin da yake Allah da manzon shi? To wannan ibada ce, wannan wani tushe ne na musulunci, wannan wani jigo ne babba, abin da yake da alaka da mai imani. Amma mu a yanzu, a yanda aka shawaha, aka lalata huska ta musulunci, aka lalata diyawa daga cikin wasu rukunai, wasu jigo na addinin musulunci, ko da sunan ta'addanci, ko da sunan kabilanci, ko da sunan wani me ake cewa musguna ma wasu, sai aka dauki wasu daga cikin gabobi manya-manya wanda kuma da su imani yake tabbata, aka juya su, aka jirkita su, musamman makiya addinin musulunci. To yana daga cikin gaba wanda aka rikirkita ta, wannan gaba da muke magana akai, ka so dan Allah, ka kidan Allah, wannan ibada ne Allah lada zai baka. Ayoyi sun wuce a ilga da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suke nuna mana cewa a cikin addinin musulunci muna da wani jigo babba, shine so dan Allah da kuma ki dan Allah. Musulunci ya hana zalunci, dan an ce ka kishi wanda yake kahuri, wanda ba musulmi ba, ko ba yahude ne, ko ba nasare ne, ba ana nufin ba ka bige shi, ko ka kashe shi, ko ka ci dukiyar shi, ko abin da ya kama da wannan. Musulunci tsarin shi ya wuce nan. Musulunci yana da adalci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da yahudawa da nasarawa a garin Madina, kuma rayuwa mai kyau, har ma sun yaba, wasu ma sun musulunta daga cikinsu, wanda ke nuna mana kyawun addinin musulunci. To amma wannan gaba, sai makiya addinin musulunci suka yi ma'ana, dauke ta, suka juya mata ma'ana, kuma lokaci aka cutar da musulmi game da ita, sai a ce ma komai ma ɗaya ne, ai da musulmi, da yahude, da kirista, ai duka ɗaya ne, Allah ɗaya ne, addini uku, kowanne aljanna zai shiga. Kaga wannan magana ce ta jahilci, ko magana ce ta kahurci. Ko makiya addinin musulunci kuɗaɗe suke zubawa dan a sa ma kwakwalwar musulmi cewa komai ma ɗaya ne. In kaga dama ma yau ka zama bayahude, gobe ka zama banasare, jibi ka zama musulmi, ko a gidanku a samu bayahude, a samu banasare, duk ɗaya ne, kowa aljanna za shi. Kaga wannan magana ce ta ƙarya, ba ta da tushe, magana ce ta kahurci. Ko musulmi idan ya rada wannan har cikin zuciyarshi, zai kai shi zuwa ga rasa musulunci. babu addini sai addinin musulunci, babu addinin da Allah ya yarda da mutane a yanzu a wannan duniya sai addinin tuma Allah da shi kuma addinin musulunci. Duk wanda ya kama wani addini in dai ba musulunci bane, to wannan mutumin sunan shi kafiri, idan yana shirka da Allah sunan shi mushriki, kuma wuta zai shiga kai tsaye. Sai a ce kai malam wannan magana ta yi tsanani, ya za a ce wannan kafiri ne, ya za a ce dan wuta ne? To ai magana Allah ce, shi kuma Allah shi ya halitta ko bayin shi ne? Yanda Allah ya ce to wannan addinin in dai muna son zaman lahiya to haka ya kamata mu yi shi, kada mu caccanza wasu musalahat, wasu abubuwa da addini ya karantar da mu. Dalilin me sai a rika cewa musulmi ai zaman lahiya, kaka taba addinin shi, shi ma kai taba addinin ka. Irin ayoyi wanda suke magana akan Yahudawa da ta'addancin su da munahuncin su da irin muzgunawa da suke ma musulmai da musulunci can baya da har yanzu da kuma karantse da suke ma Allah, sai a ce irin wannan ayoyi a bar karanta su saboda azamul lahiya, saboda kowa zai ci taji dadi. To kaga wannan zai kai mutum zuwa ga rasa addini, wannan zai kai ka zuwa ga rasa kalmar da kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah, zaka iya huta daga cikin ta in ka yarda komai ma guda ne. To wannan gaba ce babba, ɗan uwa masu girma, gaba ce mai girma. To duk alaka da zamu alakantar da ita tsakaninmu da mutane a nan duniya, to ya kamata mu yi lissahi mu ga cewa wannan babe, wannan gaba ta imani a wani bangare ne, zan so shi dan Allah, zan ƙi shi dan Allah, mu'amalar da muke da shi dan Allah ne, mu'amalar da muka fasa da shi dan Allah ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Anas, akwai abubuwa guda uku duk wanda yake tare da su ya samu dadin imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce abu na farko, mutun ya zamanto Allah da manzon shi sun yi soyuwa a gare shi yadda komai, yadda duk abin da ka sani, in aka ce komai, komai ne kana iya sa shi a ciki, sai Allah da manzon shi sun zamanto su ne a gaba. Ya zamanto iyayenka ne su ne lamba guda, ya zamanto ƴaƴanka ne, ya zamanto dukiyarka ne, ya zamanto kabilarka ne, ya zamanto ƙasarka ne, komai ne sai Allah da manzon shi sun yi soyuwa zuwa gare su, zuwa gare ka. In ya so imanin ka zai cika, hatta karan kanka sai ka yi san Allah da manzon shi yadda kanka, to wannan imani ya tabbata a gare ka. Amma idan aka samu sabanin wannan, to imanin ka zai gushewa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abu na biyu shine ka so mutum baka son shi sai dan Allah, Allah ne yasa ka so shi. Abu na huɗu kuma yace kuma ka ki mutum, abu na biyu kuma ka ki mutum baka kin shi sai dan Allah. Abu na uku shine ya kamata ka rika sa a zuciyarka cewa baka so, ka rika kyaman Allah sa ka wuta kamar yanda Allah ya tseratar da kai. Kina imanin ka zamanto kullun kana bita, kada azai imanin ka ya kubce ka zamanto daga cikin wuta wa yazbillah. Dan uwa masu girma, Allah subhanahu wataala ya ja mana kunne ayoyi masu yawa akan cewa lalle ne akwai wanda ya kamata mu so su. Soyayya abu ne mai daraja, soyayya abu ce mai girma, ba kowane banza bane ya kamata ka so shi. Ya ne ne za a yi ka so mutumin da babu ruwan shi da kai, babu ruwan shi da addinin ka, babu ruwan shi da abubuwan ka wanda kake na rayuwa, amma kai kake son shi ko baya son ka, amma kuma zai rika maka zariya irin dariya ta zaki, zai bude maka hakura, amma abin da yake cikin zuciyar shi ya wuce haka nan. Wannan Allah ne ya karantar da mu, Allah kuma shi halicci kowa, kuma ya san abin da yake cikin zukata. Allah subhanahu wataala yake cewa ba za ka samu wasu mutane ba suna soyayya ga mutumin da yake Allah da manzon shi, ana nuna musu soyayya, ana sa su a jiki, ana dariya, ana abubuwa. Yace ko da ya zamanto iyayensu ne, ko da ya zamanto ɗan uwansu ne, ko da ya zamanto ƴaƴansu ne, wannan haramu ne addinin musulunci, ya hana Allah subhanahu wataala ya ja kunne. Wata ayar sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku masu imani, kada ya zamanto kun riki kahurai waɗanda suke masoya sabanin ko kuma koma bayan masu imani. Ga musulmai uwanka masu san Allah da manzansu wanda ya kamata ka so su don ka samu lada, sai ka bar su kaje kake kin kake son wani wanda baya san Allah da manzon shi. Sai Allah ya ce duk wanda ya aikata haka to ya san cewa shi ba kowa bane, ba ka da wani adana imani, baka da wata daraja, darajar take tare da ka ta musulunci, ka riga ka hudda wannan riga, dalilin ka taka dokar Allah, ka karanta ayar Allah. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa Allah ya na muku kashedi game da shi subhanahu wataala, yana da azaba kuma yana da kamu, akwai gidan wuta akwai gidan aljanna. Sai Allah ya ce kowa zuwa ga Allah zai koma. Aya ta gaba sai Allah yake cewa ya ku masu imani, kada ku riki Yahudawa da Nasarawa masoya, shashin su suna son shashi, kowa yana son dan uwan shi, dan me kai ba za ka so dan uwanka ba? Kowa yana son kasar shi, kowa yana son kabilar shi, kowa yana son tawagar shi, musamman masu imani. To dan me ba kai ba, kai ka mai da soyayyarka ta zamanto ta ci barkatai, wai kowa ma naka ne da sunan zaman lahiya? Wannan yana daga cikin abin da aka cuci musulmai da shi. Inda za a yi adalci, to babu mai neman zaman lahiya kamar musulmi, tunda ya yarda da annabi Musa wanda yake annabin Yahudawa kuma addinin yana daga cikin imaninmu dole sai mun yarda da shi mun yarda annabi Isa alaihi salam wanda yake shine addinin Nasarawa kuma yana daga cikin imani la nufarriqu baina ahadin min rusuli amma su basu yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama wannan idan ana zancan zaman lahiya wane ne yaso a zamanin lahiya mun yarda da annabi Musa mun yarda da at-taura mun yarda da annabi Isa mun yarda da injila kuma ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma su Yahudawa basu yarda da annabi Isa ba basu yarda da Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama su ko Nasarawa basu yarda da Muhammad siran Allah da amincin Allah tabbata gare shi akan cewa shi ne annabi sai kuma azo a ce ma azo a yi zaman lahiya kowa ɗaya ne to in kowa ɗaya ne kowa yarda da annabin kowa bai yiwuwa ne har duniya ta tashi bai hude yarda da cewa annabi Isa annabin Allah ne kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne ba zai yarda ba shi ma ba nasare in kai musulmi ka ce mishi na yarda annabinka kai ma ka zo ka yarda rawa hal abada har duniya ta tashi ba zai yarda ba amma sai a ce azo a zamna lahiya azo a yi daidai ba daidai bane wannan kuskure ne yana daga cikin abubuwan da makiya musulunci suke zuba kudade za ka iya samu wani malami zai karanta wata aya zai karanta wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dai ya nuna maka cewa duk ɗaya ne to wallahi ba ɗaya bane wannan ayoyi da kake gani Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa akwai bambanci bai wane da wanda yake kareta Allah da wanda ya imani da alqur'ani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tauhidin Allah a gama shi da mutumin da zai ce Allah uku ne ko a gama shi da mutumin da zai ce Uzairu dan Allah ne Yahudawa bai wa a gama su wannan mushriki ne wannan mumuni ne wannan ya imani wannan kuma ya kafirce wannan ya bi Allah wannan kuma ya fantare ma Allah da manzon shi ya za ya gama su biyu a ce daya bai wa biyu ya zama daya ka tambaye masu lissafi yan uwa masu girma sai Allah subhanahu wataala yake cewa su suna son junansu sai yake to duk wanda ya so su daga cikin su ku masu imani to ku shi ma ya zama su kuma Allah baya shirye da mutanen da suke azzalumai ne sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Huzaifa bin al-Yaman sai yake cewa kowane ɗaya daga cikin ku masu imani yayi kokarin kare kanshi tunda Allah ya ce wanda ya so su ya zama su to kai kokarin kare kanka kada ka zamanto ba Yahudi ba ka sani ba ko ka zamanto ba Nasare amma masu girma aqida mu ta musulunci aqida ce wanda Allah subhanahu wataala ya zaban mana da ita kuma wannan karantarwa ne ɗaya ne daga cikin manya-manyan jigo wanda suke da musulunci ko daga cikin jigo na addinin musulunci cewa idan wannan ya zamanto kahuri ne shi wannan mushriki ne wannan banasare ne wannan bayhude ne in kana shakku ko kana ganin a'a bai dace ba ko kalmar da ake gaya mishi ta yi tsauri baya so to kai ma zaka iya zama kahuri zaka iya zamantowa mushriki zaka iya zamantowa bayhude zaka iya zamantowa banasare saboda me Allah ya ce ga yanda suke kai kuma kace a'a saboda wai kai ne dan zaman lahiya an ce maka wannan shine zaman lahiya bai wa ne ana shirka da Allah kuma ka ce zaman lahiya babu abin da yake ka zaman lahiya kamar tauhidin Allah a ce an yi imani da manzon Allah da wannan addini na musulunci kuma Allah kada yake mota tama to wannan shine zaman lahiya na duniya gaba daya amma idan ba haka ba yanzu duniya ai a ce ma ana zaman lahiya ai zance ne ai na ne ake zaman lahiya a duniya wanda ma addinin su guda wanda ma kasar su guda wanda jinsin su guda ne wanda komai su guda ne amma ana ta yaƙe babu bangare na duniya inda ba a yaƙi me yasa ake wannan yaki dan me ba a zama lahiya ba amma inda za a ce an yi imani an bi Allah da manzon shi to lalle tabbas za a zama lahiya lokacin da ake daular musulunci tun daga cikin tana ka turo ka gangara ka zo ka shiga Afrika ka huta ka shiga Turai can cikin Turai daula guda ce addinin musulunci ne zaman lahiya ake kuma shugaba guda ne daula ta karshe daular Usmaniya wadda take Istanbul na Turkiya ita kanta wurare da yawa Afrika Aziya ne Europe America ina ne daula guda ce Allah ake bautata ma ana tauhidin Allah zaman lahiya ake amma yanzu da aka kakkasa kowa ya ce komai daya ne wannan suna zagin Allah wannan suna yaba Allah wancan basu imani da Allah ba wancan sun ce komai daya ne wannan sun ce addinin ma a hwasayin shi kowa ya abin da ya ga dama kaga babu zance zaman lahiya tunda Allah shi ya halice mu kuma ya ce bai halice sama da ƙasa ba dan wasa kuma Allah ya san dan ya halice mu na dan bauta ashe lalle tabbas in muka saba ma abinda Allah ya halice mu don su to kada ku yi tsammanin zaman lahiya Allah shi yake bada zaman lahiya shi yake bada amin dan uwa masu girma Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin alqur'ani mai girma lalle ne tabbas wanda ya so su daga cikin ku to shi ma zai iya zamantowa su to wannan ba karamin hatsari bane shine Huzaifa bin al-Yaman sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya kuma su imani kowa ya kokarin kare kanshi kada ya zai ya fara cikin wannan dan uwa masu girma aqida ta ahlus sunna wal jamaa da ta yi bayanin wannan sai kaga da yawa daga cikin musulmai sun jahilci wannan gaba kuma suna sakaki da ita. Yanzu da yawa da cikin musulmai bai san cewa akwai a wani imani abinda zaka so soyayya ka samu lada ko kuma zaka ki ka samu lada, saboda me ba a karatu karatu na aqida, ba a karatu karatu na tauhidi, kuma a bangare guda biyu sai aka nuna mana cewa duk mai irin wannan magana, duk wanda zai hudu wannan magana dan tsanani ne ko kuma tsananin addini ne ko ta'addanci ne ko kaza ne, sai aka sama mutane kasa a guyuwa cewa irin wannan ayoyi ba sai an karanta su ba a wasu wurare ma a kasashen musulmi, sai a shahe su daga cikin barnamij da ake koya mutane, saboda wai sun ce wai nan ake koyan ta'addanci. Kaga wannan zalunci ne da kuma jahilci. Aka hana mutane su karanci menene jihadi, sai aka nuna musu jihadi ta'addanci ne. Aka hana mutane su karanci aqida, sai aka nuna musu addini komi ɗaya ne. To wannan matsala ce babba, ya kamata irin wannan gabobi mu san su da kyau, mutum ya bincike ka san me ake cewa alwala wal bara, soyayya da kiyayya a musulunci gaba ce babba. Kuma yanzu duniya ta zama to a tayin hannu, a kowane harshe zaka iya bincike ka gani me ake nihi da soyayya dan Allah da kiyayya dan Allah, za ga manganun malamai akai. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu daga cikin bayan nagari dan uwa masu girma. Yana daga cikin soyayya ga wanda suke makiya addinin Allah shine mutum ya ga shi a dan duniya kakaf, babu wanda yake agaza ma yake taimaka ma kamar wanda yake kahuri ne, alhali kuma ga ayyukan shi musulmi ya kasa taimaka musu. To wannan musulmin ko da ba a ce ba shi yayi ridda ko ya huta daga cikin musulunci, to musulmi ne wanda yayi banza da musulunci, kuma ma zai huta daga cikin musulunci. Wanda ya kamata ka agaza musu, wanda ya kamata ka taimaka musu, su ne ƴan uwanka musulmi, ƴan uwa masu girma. Ko kuma kaga cewa mutum bai da mai shawara, babu wanda yake sa a jikin shi sai wanda yake makiyin Allah da manzon shi, shine ko ba yahude ko ba nasara ko mushriki. Ko kuma ya zamanto akwai wani aiki wanda aikin zai iya sa wani musulmi ya samu dan abun da zai samu, amma sai ya sa wanda ba musulmi ba, dalilin me wai yana ganin wancan yahi wannan, ko kuma soyayyar shi da wancan tahi wannan, kenan ka juya abin da Allah ya ce, wannan ne Allah ya ce ka so, kai kuma wancan kake so. To shine sai Allah subhanahu wataala ya ce, ya ku masu imani kada ku ruki ma'abuta sirri, ma'abuta aiki, ma'abuta shawara, wanda kuke zama kutu da kutu, yace wanda ba masu imani ba, su kuma waɗannan ba sa so muku komi sai abin sai ku wahala, ba su so muku komi sai ku wahala. Sai Allah yake cewa lalle tabbas kiyayyar sa bayyana, abinda bakin su ma ya hori, to abinda yake zuciyar su ya ma wuce abinda bakin ya ci. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa mun bayyana ayoyi, in dai kuna da hankali, duk mai imani ya tsaya yayi tsayi ya diba duniya yanda ake alaka alaku ne yau da gobe, yanda ake musguna mu addinin musulunci. Yana daga cikin abin da ya sa ma na zabi mu yi dan bayani akan wannan huduba shine kahin sallah, duk mai jin labarai za ku ji a Nigeria aka kashe wasu a can kudancin Nigeria, kun ga ƴan ƙasa guda ne su musulmai ne, aka musu kisa sai aka kashe mutum, ko kuma mutum da ran shi a rata ya mai taya a kyarta mishi wuta, yana ci haka zai mutu. To wannan gabar ka dauke ta ka juya ta inda za a ce a samu wata kasan musulmi 100% kamar Niger, a ce a samu wasu kristoci sai suka zo wucewa, kawai sai ƴan Niger su kama su su rataya musu taya su tara su ta kashe su, to sai an kama Niger hari. Dalilin wannan da dimkin duniya da kungiyoyi na duniya da duk kungiyoyi na kafirai sai sun ce yau ga musulmi suna kashe krista, amma suka diba su can kasar su guda da kasa ɗaya suke, wannan kristoci ne wannan musulmai ne, amma dalilin ba su da adalci irin adalci da musulunci yake musu, ba su da tsari irin tsarin da addinin musulunci ya tsara. Wannan darasi ne a gare mu babba, duk inda kuwa gaji an kashe wani in dai musulmi ne, to babu wani wanda zai magana ya ce haƙƙin ɗan adam, haƙƙin yara, haƙƙin mata, haƙƙin zamantakewa, haƙƙin wane ne. Har yanzu Isra'ila wajen shekara da wani abu tana kashe mutane a Gaza, bayan an zo an yi sulhu sun koma, a yanzu haka an ce an kashe yara sun yi 50,000, amma babu wanda yake magana da goyon bayan Amurka, da goyon bayan Faransa, da goyon bayan Ingila, da goyon bayan ƙasashe da yawa na duniya, ana kashe su, su ba mutane ba ne. Amma inda za a ce a kashe bai hude guda ko a Faransa ko a Ingila ko kuma wani zagi manzon Allah a je a kashe shi, kaga duniya sai ta tashi. Kai za a iya taro ma na ƙasashen duniya don nuna cewa ba mu ji daɗi ba an kashe wanda ya zagi manzon Allah, kamar yadda aka taɓa yi a Faransa, wata jarida ta zagi manzon Allah aka samu wasu da suka kashe su, mutanen duniya aka tara shugabanni, kai ma zo ka nuna baka san addini kana zagin musulunci, kai ma zo ka nuna da ƙasashen musulmi da ƙasashen yahudawa da ƴan baruwanmu. Wannan me yake ba mu darasi, yana nuna maka cewa kai a matsayinka na mai imani ashe abinda Allah ya bamu labari cewa alwala wal bara wani jigo ne babba. Yanzu me zaka yi tsammani a ce wannan musulmai Hausawa wanda aka kashe can kudancin Nigeria, a ce ba ƴan Nigeria bane, wani irin ta'addanci za a musu? wai wannan ‘yan ƙasa ne, kuma kullum suna bayani ɗan Nigeria bai isa ya ta yi cangunancin Nigeria bai isa ya kare ko da ɗani ɗaya hannu haka, saboda me shi ba ɗan nan ba ne, aƙida ta raba su, amma su kuma arewacin Nigeria da shaguna da gidaje da wane ne har cikin Nigeria har cikin ina ne, wannan ya nuna mana adalci na musulunci. Babu wanda zai taba su, babu wanda zai taba musu dukiya, babu wanda zai bige su. Karantarwa addinin musulunci ne, a zamana lahiya musulunci ya bada haƙƙi, dan an ce soyayya ga masoyinka, ga makiyinka, ba maki bane irin wanda an ga ganin shi zaka bige shi ko ka ci dukiyar shi ko ka ci mutuncin shi, a'a musulunci ya karantar da mu'amala. Lokacin mu bai da tsawo, amma akwai babe shi ma na mu'amala, inda za a karanta shi to kuma sai ga musulunci haɗin shi ya wuce haɗi. Amma saboda kamar masu girma, ana cuta addinin musulunci musamman a duniya ta yanzu da sunan zaman lahiya, babu wanda ake kashewa kamar musulmi, babu wanda ake banza da su. Yanzu irin su Sudan, irin abubuwan da yake faruwa, menene duniya ta yi akan cewa a zo a zaman lahiya? Don me ba tarurruka iri-iri kala-kala, amma yakin Ukraine da Russia so nawa aka yi zama? Kullun zama ake, ko yau an yi zama, gobe ma an yi zama, a sama musu zaman lahiya. Saboda me ana yaki? Amma nan ba yaki bane ake, saboda musulmai ne, babu ruwan duniya da su. To saboda haka ya kamata mu zamanto masu wayo, ya kamata mu zamanto masu hankali. Duk duniya babu mutumin da ya zamanto mai wayo mai hankali, wanda ya san abin da yake yi kamar addinin musulunci, kuma kamar musulmi, wanda kai kake da wahayi daga sama. Mu Allah ne yake gaya mana subhanahu wataala, su kuma tunanin kawukansu ne, wanda tunanin da bai wuce ba cikin luddai. Babu wanda ya kamata ya zamanto wayayye, mutumin da bai wa a cuce ka haka kawai a maida ka banza. To babu wanda ya zamanto ya jajirce akan abin shi, ya jajirce akan cewa shine mai wayo, ya jajirce akan shine mai hankali. To babu kamar wanda yake musulmi ne, amma yanzu babu wanda ke wayotawa kamar wanda yake musulmai. Wannan kuma yana da alaka da jahilta da muke yi na irin karantarwa na addinin musulunci. Sai zamanto yanzu addinin musulunci ma karantarwar shi muna karbo shi ne ga waɗanda suke ba musulmai ba, su ne za su iya tsara mana wai irin addinin da kalan da za mu yi ma, su ne za su tsara mana ga irin addinin da ya kamata ku yi. Wannan shine zaman lahiya. Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. Yan uwa masu girma, lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓan mana wannan addini akan cewa shi ne addinin da ya kamata mu addinin tuma Allah. Amma duk abin da ka sani don ka yi shi wai don wani yarda da kai, don a cikin musulmai da yawa wasu sun jahilci, wasu suna ganin idan muka yarda da wannan Yahudawa za su yarda mu da Nasarawa, za mu zauna lahiya da Amurkawa da ‘yan waren shi da ‘yan Ingila, za su ba mu taimako, za su mana kaza, za su mana kaza. Da yawa daga cikin musulmai sun wasa musulunci wai dalilin wai don waɗannan su yarda da su. To su kuma kaga sun jahilci. Allah subhanahu wataala yake cewa hal abada da ba Yahude, hal abada ba Nasare ba zai yarda da kai ba sai ka bi hanyar shi. In kaga kuna zama kuna gaisawa, kuna tabi, kuna dariya, har dukiyar shi ta zo hannunka, to ka tabbatar da cewa kai ka kahurta ka bi shi. A lokacin zai iya maka komi. To a lokacin ya ji daɗi ka bar addinin musulunci. Sai Allah ya ce lallai shari'a tana hannun Allah, inda kowa ya bi son zuciyar shi. Inda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, in ka bi son zuciyarka bayan ga ilimi ya zo, to kaga kenan bakka da mataimaki ko bakka da masoyi. Kenan kai mai imani, in ya zamanto yanzu kai a rayuwarka kamar yanzu ka na mai imani, wai so kake Yahudawa su yarda da kai, so kake Nasarawa su yarda da kai, kuma bancin wannan ayoyi ga sunan barkatai da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun karantar da cewa hal abada ba za su yarda da kai ba, ka bi son zuciyarka. To Allah ya ce bakka da mai taimako ko bakka da masoyi. Kenan ka zo ka bi addinin Allah, zaka samu mai taimako, zaka samu masoyi. Allah ya sa mu daga cikin masoyin shi. Kuma masu girma, wannan wata gaba ce babba wanda addinin musulunci ya karantar da mu ita, wanda kuma zaman lahiyar mu shine aikata ta, kuma rayuwar mu za ta yi kyau, za mu mutunta juna, za mu girmama juna. Gaba ta biyu ta karshe ma masu girma, wata gaba ce hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Imam Muslim ya rawaito shi. Manzo Allah yake cewa duk wanda ya watan Ramadan, duk wanda ya azumci watan Ramadan, wata mai albarka wanda ya wuce, Allah ya karama mana ayyuka, yace sai ya biyo shi da azumi guda 6 a cikin wannan watan, wannan Shawwal. Kai kokari kai azumi guda 6, to Allah subhanahu wataala zai rubuta maka ladan azumin shekara guda su kutum. Wannan fadala ce, wannan daraja ne. Duk wanda Allah subhanahu wataala ya sa yana da lahiya, ba cikin bulaguro yake ba, kuma yana da halin yi, to ya kamata ya yi kokari a cikin wannan watan, kafin ya mutu, kafin wata ya kare, to ya kamata a ce kai kokarin yin azumi guda 6. Sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma neman kankarar zunubi ne game da duk wanda ke mai imani da ya aikata, Allah zai kankare mashi zunuban shi, kuma Allah zai sa kamar yayi azumin shekara guda. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Allah ya sa mu daga cikin bayi nagari. Allah ya kare mana imanin mu, Allah ya kare mana musulunci, Allah ya kare kasashen mu, Allah ya kare sojojin mu, Allah ya kare iyakokinmu, Allah ya kare shugabanninmu, Allah ya kare al'ummar musulmin duniya gaba daya, wanda suke marasa lafiya daga cikinmu. Muna roƙon Allah subhanahu wataala, muna tawassuli da ayyuka mai kyawawa, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya. Marasa lafiya daga cikinmu, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya, Allah ya sa kafara ne. Marasa lafiya daga cikinmu, Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya, Allah kuma ya sanya wannan rashin lafiya zaman to kafara ne. Allah subhanahu wataala ya kare mu daga duk wata musiba. اللهم اسلام والمسلمين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله